This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Niger ma a ejima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niya a birnin Konni. A internet adadin voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zabe ko nadi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta kaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin kasar a jiya Asabar. Ta halaka mutane akalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban kasar. Wani harin kunar bakin waken da aka kai wani masallaci a birnin na Maiduguri ya kashe mutane akalla 18 sa'o'i bayan wasu gurnet-gurnet da ake cillawa da roka suka tarwatsa gidajen wasu mutane a birnin. Mutane sama da 12 ne kuma suka samu raunuka a waɗannan hare-haren. An kaddamar da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ranar Juma'a, inda ya sha alwashin murƙushe Boko Haram da kuma daga headquarter sojojin ƙasar da ke fafatawa da Boko Haram din daga Abuja zuwa Maiduguri. Shaidu sun ce bayan hare-haren na jiya Asabar, ƴan kungiyar kariya ta matasan nan masu dauke da makamai sun bazu bisa tituna don hana ƴan Boko Haram din ƙara dannawa. Wannan harin da aka kai kan Maiduguri headquarter jihar Borno ya zo ne ƴan sa'o'i bayan da ƴan Boko Haram suka kai harin bam a wani wurin bikin aure a wani ƙauyen manoma mai suna Tashar Alade mai tazarar kilomita 270 daga Maiduguri. Shaidu sun ce fashewa ta biyu ta auku ne yayin da ake kokarin ceto waɗanda fashewa ta farko ta rutsa da su. Mutane 7 ne suka mutu a fashe-fashen biyu kuma wasu da dama sun jikata. Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba. A daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na Iran Muhammad Javad Zarif ke ganawa a jiya Asabar a birnin Hanaba a kokarinsa na cimma maslaha kan batun na nukiliya. Mataimakin jagoran wakilan Iran a tattaunawar Abbas Araghchi ya ce baiwa jami'an bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya damar yin tambayoyi ga Iraniyawa masu ilimin kimiyya da kuma binciken sansanonin soji bai cikin abubuwan da ake tattaunawa a kai. Binciken sansanonin sojin Iran wata muhimmiyar bukata ce ta yammacin duniya. Kerry da Zarif sun shafe sa'o'i 6 suna tattaunawa a wani otel a Geneva tare da tawagoginsu. Wata guda kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan Yuni na cimma cikakkiyar yarjejeniya kan batun na nukiliya. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana tattaunawar da cewa mai zurfi ce kuma dalla-dalla game da dukkanin batutuwan. Jiya Asabar jiragen saman Siriya masu saukar ungulu sun jajjeho bababamai masu ƴaƴa kan yankin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS. Suka halaka mutane aƙalla 71 tare da raunata wasu kuma da dama akasari farar hula. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai headquarter a Burtaniya wacce ta harhaɗa bayanan tashe-tashen hankulan da ake yi a Siriya ta ce mutane 59 sun mutu a harin jirgin sama da aka kai wata kasuwa mai suna Suq al-Hal mai cike da hada-hada a Al-Bab da ke bayan garin Aleppo. Aƙalla wasu 12 kuma sun mutu a wata fashewar da ta auku a unguwar Sha'ar da ke hannun ƙungiyar ta a Aleppo. Akasarin su 'yan gida ɗaya. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya Staffan de Mistura ya ce ya kamata duk wani kai hari kan wata kasuwar farar hula ya fuskanci Allah wadai da kakkausan harshe daga al'ummar duniya. Ya ce sam ba za a lamunta da yadda sojojin saman Siriya ke kai hari kan wasu sassan ƙasar barkatai ba. Sannan ya ƙara da cewa dole ne a tsaye da amfani da ban mai ƴaƴa. A wani saƙon da ta aike a kafar Twitter, ƙungiyar ta ISIS ta tabbatar da kai masa hari a Al-Bab, wanda ta bayyana da cewa munanan kashe-kashe ne da sojojin Siriya suka aikata. A halin da ake ciki kuma, dakarun ISIS sun kai hare-haren ƙunar baƙin wake kan sojojin Siriya a birnin Hasake, wanda mafiya yawan mazaunansa Kurɗawa ne. Amurka da ƙawayenta sun ce sun ci gaba da kai hare-haren jiragen sama kan ƙungiyar ISIS daga ranar Juma'a zuwa Asabar, inda suka bararraka wurare 16 a Iraki da wasu kuma 6 a Siriya. Rundunar sojin ta ce ta tura jirage masu lugudan bama-bamai da jirage marasa matuƙa suka kai hari kan cibiyoyin dakarun ISIS, suka kuma lalata ma'adanan makaman ISIS. To, karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Lahadi ce cikar wa'adin haramta tafiye-tafiye ga wasu manyan jami'an ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan su biyar, waɗanda Amurka ta sallama a wuta musayar fursunonin da aka yi a bara. Jami'an Taliban ɗin biyar sun kasance ne a Qatar tun bara, bayan da aka sake su a madadin dawo da wani sojan Amurka wanda mayakan sa kai ɗin suka tsare shi a Afghanistan na tsawon shekaru kusan biyar. Cikar wa'adin hana tafiye-tafiyen na damun 'yan majalisun dokokin Amurka da 'yan Afghanistan masu tattaunawar zaman lafiya, waɗanda ke fargabar yiwuwar tsaffin mayakan Taliban ɗin su koma fagen daga a Afghanistan mai cike da tashi-tashen hankula. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce suna ci gaba da tuntuɓar juna da hukumomin Afghanistan da Qatar, to amma babu wani bayyanannen batu game da yiwuwar tsawaita hanin tafiye-tafiyen. An musanya jami'an Taliban ɗin biyar ne a wani da wani sojan Amurka mai suna Saja mai Bowe Bagdal a watan Mayun shekara 2014, bisa wata yarjejeniya tsakanin Amurka da mayakan na kishin Islama, wadda ƙasar Qatar ta taimaka aka cimma. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, wanda aka sake zaɓensa Sepp Blatter, ya yi ƙoƙarin nesanta kansa daga taɓargazar almundahanan nan da aka yi a FIFA ta cin hanci na dala miliyan 150. Da yake magana da manema labarai ji Asabar a birnin Zurich na ƙasar Switzerland, Blatter ya ce shi bai da wata damuwa game da makomarsa. Yana nufin binciken nan da hukumomin Amurka ke yi, wanda aka bayyana a farkon wannan satin. Blatter ya ce ba shi ne babban jami'in FIFA wanda aka bayyana cikin zarge-zargen da ake yi a Amurka ba, wanda ya tura dala miliyan 10 ga jami'an gamayyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Arewaci da kuma tsakiyar Amurka da Caribbean don su kada ƙuri'ar zaɓar Afirka ta Kudu ta zama mai masaukin baƙin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya na shekara ta 2010 ba. Blatter ya ce FIFA ba za ta yi wani sauyi ba game da wuraren da za a buga gasar cin kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma 2022 a Rasha da Qatar ba. Ƙasar Switzerland na gudanar da wani bincike na daban game da takarar da Rasha da Qatar ta zama mai masaukin baƙin cin gasar cin kofin duniya ta 2018 da 2022.
Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A shirye-shiryen baya mun ce za mu mayar da hankali ne akan zaben kananan hukumomi sai dai lokaci-lokaci da ba a rasa ba mu dubi zaben wasu kasashe idan hakan ta faru. To da yake gwamnati mai tafiya ta taka irin nata rawan game da zaben kananan hukumomi. Da yawan jihohi sun tafi sun bar baya da kura game da zaben kananan hukumomin su. Yayin da wasu ma sam zabe a kananan hukumomin su ko a jikin su. Misali jihar Kebbi na son jihohin da gwamnatin da ta shude ta bar baya da kura game da zaben da kananan hukumomi. Domin ku wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna ya bi mana diddigin wannan baraka game da zaben kananan hukumomi.
Bisa dokar wa'adin zababbun majalisun kananan hukumomin jihar da majalisar ta yi wa gyara inda ta rage wa'adin daga shekaru uku zuwa shekara biyu. To sai dai shugabannin kananan hukumomin sun garzaya kotu inda suka gurfanar da majalisar tare da kalubalantar huruminta na daukar wannan matakin inda kotu ta dakatar da rusa su din har sai ta yanke hukunci akan shari'ar. Ganin kon gaba kon baya da shari'ar take yi ya sa a can baya kadan jam'iyyar ta APC a jihar Sanya wata kara inda take zargin haramcin mulkin shugabannin da har yanzu suke mulki. Alhaji Sani Dododo shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar ta Kebbi.
Lokacin da Saidu na samu dakin gari ya zo a matsayin gwamna, kananan hukumomi suna da doka ta zama shekara hudu. To amma shi saboda biyan bukata ta takai ne. To sai canza wannan doka a matsayin dokoki aka mai da su a matsayin shekara biyu. To amma kuma lokacin da ya hankalta da cewa wannan bukata kuma ta canza sai su samu karin shekaru. Gashi an ba da doka cewa za su sauka 18 ga watan 9 na 2014. To sai gashi kuma ya sake dawowa da cewa a'a ba za su sauka ba a wannan ranar. Don haka sai sake ba shi shawara su dai kotu su sake wato kalubalantar wannan dokar ta majalisar dokoki da ya majalisar dokoki ta yi domin yin biyan wancan bukata ta shi. To amma kuma sai majalisar dokoki ta ce a'a bai yiwa ta amai talashi saboda wanga abubuwa doka ce ya kawo kuma ai wannan dokar. Ana hukumomin ga da ya kamata su sauka tun 18 ga watan 9 2014 suna ana har yanzu ya ka shugabacin ana hukumi a jihar Kebbi. Wanda ke mu a APC a wurin mu har yanzu an muka doka haramtattun ciyamomin local government naka mulki a jihar Kebbi. Da kudin da anka basu suka yi aiki da biyan albashin da suka yi da wani alhazu da aka basuwa da kudin gani aka doka shekarar jade an ka rabe an ka basu kananan hukumomi na bashi da an ka naira biliyan 2 duwaran ta ce aiki na aka bisa ga doka.
To sai dai na nemi jin ta bakin babban sakataren ma'aikatar shari'a ta jihar wanda kuma shine babban jami'in hukumar kula da bin ka'ida ta jihar barista Aminu Usman dangane da kurafe-kurafen na jam'iyyar APC.
Shugabannin kananan hukumomi wato shiyamomi da kansuloli akwai karin da suka shiga a gaban kotun kara ta jihar Kebbi. Da dawacin da korafin su na cewa wancan yunkurin da aka yi a rage musu adadin shekarun da za su yi suna a kan karagar mulki ne wato daga shekara uku zuwa shekara biyu ba daidai ba ne. Wannan ƙara har yanzu sana a gaban kotun jihar Kebbi. Kuma abin da nake son a yi la'akari da shi shine akwai jihohi da yawa da suka yi irin wannan suka rage shekarun da amma shugabannin kananan hukumomi wato ciyamomi da kansuloli suke yi. Zan kawo maka misali kamar Kogi State amma Nasarawa State da Abia State.
To kowane matakin gyara jam'iyyar ta APC da a yanzu ta lashe zaben gwamnan jihar za ta dauka.
To ina tabbatar maka wannan gwamnati za ta yi adalci ga kowa. Za ta bi menene doka tattauna da akan kananan hukumomi. Shekara nawa ya kamata a ce shugabannin kananan hukumomi sun yi bisa ga tsarin mulki na ƙasa. Insha Allah aka haka wannan gwamnati za ta gabatar da aikin ta in Allah yarda. Za ta kasance gwamnati mai bin doka da oda.
To shin wai ma mai dokar kasa ta ce ne game da gwamna ko gwamnatin jiha ta yi son rai game da zaben kananan hukumomi? A nan ko wakilinmu na jihar Niger ne Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da lauya ɗan Lami Alhaji Oshishi.
Shugabannin kananan hukumomi zababbi wani lokaci sai kaga gwamnoni sun cire su daga makamansu sun nada kantomomi a jihohinsu wato a matakan kananan hukumomin. Wani bayani za ka yi mana a dokance a kundin tsarin mulkin Najeriya? Shin haka daidai ne da kundin tsarin mulkin Najeriya ko ku akwai yan gyare-gyare?
To a gaskiya in mutum zai wannan bayanin dole ya koma kundin tsarin Najeriya. Kuma da mutum ya duba kundin tsarin Najeriya sashe na 7 ya zayyana cewa yanda za a gudanar da ayyukan yau da kullum a kananan hukumomi ta zama ta hanyar demokradiya. Duk wanda aka zaba a matsayin shi na chairman kamata yayi ya aikata ya ayyukansa yanda kundin tsari ta zayyana. To za ka ga cewa dan matsalar da akan samu ko matsalolin da akan samu su ne cewa majalisun jihohi suke da hurumin zayyana shekaru nawa ne shi ciyaman zai zauna. To za ka ga akwai wasu jihohi sai ga a ce shekaru biyu ko shekara biyu ko kuma a ce shekaru uku. To za ka ga idan shi gwamna ya so cewa ya rusa su sai ya kai roƙo majalisar jiha sai ya ce a rusa su sannan sai a sa tantamomi. To za ka ga wannan domin kundin tsari ta ba jahohi abin wannan hurumin cewa ana iya zuwa majalisa, shi yasa wasu gwamnoni suke amfani da wannan daman suke yanda suka ga dama. Ba a hukumance wannan bai daidai ba.
Wato bai dace a ce kawai gwamna ya kai roƙo majalisa ta sauke zababbin ƙananan hukumomi shi ya naɗa kanta
bai dace ba, bai dace haka nan ba, tunda dai an ce musu shekaru uku an suma su ma gwamnoni ai shekaru hudu suke yi. Shi kuma shugaban ƙasa bai taɓa zuwa cewa majalisa ya ce shi gwamna na jiha kaza ko mai rikicin da suke samu da shi a rage shekarun da shi yake ba. Wannan bai dace ba.
To amma me yasa ake samu haka?
To akan samu wannan ne ka san harkan siyasa. Shi gwamna idan ya zo ya ga cewa mai yiwuwa ya samu matsala da wasu chairmomi sai ya ce to a rusa. Bancin haka kuma idan shi yana son ko kuma wasu 'yan siyasa suna so na gidansu su su hau wannan kujeran sai a rusa kuma sai a sa kantomomi, ko da yake kantomomin ma sun saba ma doka. Ba haka doka ta ce ba.
Wato yanzu kamar misali idan wani ya dauki ƙara ya kai gwamnonin da ke yin haka a kotu, kana ga zai ci nasara?
Sosai kuwa, kwarai kwarai zai ci nasara. Amma irin wannan hukunci ma sai an bi ta har zuwa kotun koli. Kotun koli ne za ta iya bada fayyaci, za ta iya bayani dalla-dalla yanda abubuwan yake cikin wanda tsari kuma ba wanda kuma daga can kuma ba ɗaukaka ƙara.
Ka ce kantomin ma sun saba ma ka'ida, kamar yaya?
Sun saba ma ka'ida domin sashi na bakwai na kundin tsarin Najeriya cewa idan aka kafa gwamnati a ƙananan hukumomi su zama zaɓaɓɓun jama'a ba wanda aka ɗora ba, su zama zaɓaɓɓu da shi ciyaman da su kansiloli su zama zaɓaɓɓu wanda jama'a suka zaɓa cewa su za su yi mana mulki a ƙananan hukumomi, ba wanda wani ya tashi ko aka kai sunansa wurin wani gwamna ko wurin wani kwamishina ko aka ɗora a matsayin ciyaman ko ka.
Lallai shugaba Adali me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama. Lallai shugaba Adali me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama. Amshin waka ta in kaji hujjar bari in bude maka, ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. In kai adalci shugaba to Allah za ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, jemale mai su bude maka, yi mata lakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka. Idan za ka bi dole gima kai ce kai kafi son ai haka, bayan haka ba daidai ba ne haka dole ta sa ai haka. Kai amfani da ƙarfin mulki ka manta ba shi dore maka.
Ka Rivers ma akwai kallo, domin ko ya rage kwanaki shida ne a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati, amma gwamnati mai barin gado ta gudanar da zaɓe na ƙananan hukumomi. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya yi muna bayani yadda wannan zaɓe ya gudana.
Kimanin jam'iyyu 15 ne suka shiga zaben tare kuma da tsaye da 'yan takara. To sai dai kuma jam'iyyu da dama sun kauracewa zaben, daga ciki kuwa har da jam'iyyar PDP wadda ta lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Bayan kammala zaben, kumar zabe mai zaman kanta mallakar gwamnatin jiha ta Rivers ta faɗi cewa jam'iyyar APC ce ta lashe kujerun shugabannin ƙananan hukumomi 22 daga cikin ƙananan hukumomi 23 da ake da su a jihar. Ko da yake dai zagayen da nayi, fitowar masu kada ƙuri'a ba su kai ga yawan waɗanda suka fito ba a yayin zaɓuɓɓukan baya na gama gari da aka gudanar a ƙasar. Sa'annan kuma ruwan sama da aka yi ta sheƙawa kamar da bakin ƙwarya a ranar zaɓen. Duk kuwa da haka, zaɓen ya gudana bayan tsagaitar ruwan dangane da wannan zaɓen da ya gudana. Jama'ar jihar ta Rivers sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
My own opinion to election is that there is no election hold in any part of this our area.
Wannan kuwa dake da suna Akilu yana cewa ne a ra'ayina ni ban ga wani zabe da aka gudanar ba a ko ina a wannan jiha ta Rivers. Kuma na ziyarci wasu sassa daban-daban da ake cewa za a yi zabe, ni dai gaskiya ban ga an yi zabe ba. Shi kuwa wannan yace,
"So you are talking about the local government election. It has come and gone. We look at the election as a one party election."
Yana cewa cewa ne sunana Riki Woke, kana maganar zaben kananan hukumomi da aka gudanar a wannan jiha. Haikomi ma ya wuce, mu dai muna kallon wannan zaben a matsayin na jam'iyya daya, ko da yake dai sun ce akwai wasu jam'iyyu da suka shiga zaben.
Sunana Honorable Alhaji Shu'aibu Dalhatu Ibrahim Kura, matsayin supervisory councilor Patako City Local Government. Ni wakili ne a mazabar a Ward 5 unit 3031, mazaba guda biyu da suke wurin, ni ne tsaye a kansu. An kada ƙuri'a daidai gwargwadon hali, ba da ba dan ruwan sama ba. To hakika irin mutanen da za su fito, Allah ya dasu, dan waɗanda sun fito da wuri sun dauka cewa za a taho da wuri ne a lokacin aiki.
To sai dai kuma fa ba nan jiki saka ba, ko sabuwar gwamnati za ta bar wannan zaben ya yawancin rai, musamman ganin cewa gwamnatin da ta gudanar da zaben ta sha bamban da gwamnati mai zuwa. Anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai wani satin cikin ikon Allah a sake jin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilanmu na jihar Sokoto, Murtala Faruk Sanyinna, Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger, sai Lamido Abubakar daga yankin Niger Delta, da kuma Chubahiro Diodone daidai da sautin shiri. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani satin cikin ikon Allah.
Daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
A ranar Juma'a da ta gabata ne aka rantsar da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo, bikin da ya samu halartar dubban mutane ciki har da shugabanni da wakilai daga kasashen waje. Yayin da yake gabatar da jawabinsa a gaban dimbin jama'a da suka hallara a wannan taro, shugaba Buhari ya ce ofishin rundunar tsaron ƙasar da ke bada umarni zai koma garin Maiduguri, babban birnin jihar Borno, domin dakile hare-haren Boko Haram. Ya kuma ce ofishin ba zai bar Maidugurin ba har sai an ceto ƴan matan Chibok da ƴan kungiyar Boko Haram suka sace a watan Afrilun bara. A cewar Buhari, tun farko an yi sakaci wajen dakile bunƙasar wannan kungiya. To koya masana harkar tsaro ke kallon wannan yunkurowa da shugaba Buhari na daukar matakin magance wannan matsala? Gabanin rantsar da wannan sabuwar gwamnati, ɗaya daga cikin wakilan muryar Amurka a Abuja, wato Nasiru Adamu Alhikaya, ya tattauna da Janar Saleh Maina mai ritaya kan wannan batu, inda ya fara da tambayarsa kan yadda yake ganin wannan gwamnati za ta tunkari wannan matsala.
Allah ya sa dai shi tsohon soja ne, kuma yana da masaniya game da Najeriya sosai, da shi aka yi mai tatsine da sauransu. So ba sabon abu bane a wurinsa. Matakin farko shi ne tabbatar ya nada mutanen da suka cancanta su riƙe kafofi daban-daban da suka shafi tsaro. Misali, yanzu idan mutane sun yarda cewa shi shugaba Goodluck Jonathan mai barin gado, kaga akai shekara hudu, to cikin shekara hudun da aka ce shekara hudu ba gama da ba cin wani kyakkyawan nasara ba, sai da abin kunya ƴan Chad da ƴan Niger suka shigo cikin al'amarin da ke fitin da ke suka dame mu a nan arewa maso gabas. Da aka ba sojan Najeriya umarnin su je su yi wannan aikin, waye je tambaye su, ya ce ya har yanzu ba ku yi gama aikin da aka sa ku ba. Idan ya ce a je a yi abu, ya bi sau diddige tabbatar an yi din, in ba yi ba kuma ya tambaya me yasa ba yi ba.
Yana Sale Maina, kai ne ko rundunar ka ce ta kama shi marigayi shugaban Boko Haram Muhammadu Yusuf? Baka ga abun ya faro ne daga gare ku, ku daga zarar kama shi kuka mika shi ga 'yan sanda, su kuma suka je suka kashe shi?
To wannan tambaya je da kai, ni ba dan sanda ba ne, ba zan iya gaya maka abin da ya faru ba bayan mun yi namu aikin. Abin da doka ta ce, idan ana rigima irin wanda muke ciki yanzu, rikicin cikin gida ba yaƙi ba, yaƙi yana tsakanin ƙasa da ƙasa ne. Idan soja suka kama mutum, akwai dokokin da ake bi, a tabbatar an rubuta, an hoto ne a ɗau hoto, in ran da aka kama shi ne kuma inda a samu da rubuta shi a rubuce da sunansa, da waye kama shi, an kama shi, ana zargin sa da me, sai a mika wa 'yan sanda. Shi soja ba shi da hurumin ya kama mutum ya rike shi har ya wuce, sai dai zai ka rike shi ne dan kada ko ya gudu. Soja ba su da izinin kai mutum kotu, ba su da izinin bincike. In ka kama, in kai wannan abin da na gaya maka dinnan, sai ka mika wa 'yan sanda. Abin da muka yi kenan.
Ko Jinnu Sale Maina, ina zuwa. Jinnu Sale Maina, abinda nake magana, na san ba mamaki kun mika shi ga 'yan sanda ne don su bincike. Da kuka ji labarin cewa an kashe wannan bawan Allah, shin kun yi takeici ko kuma kuna ganin kawai 'yan sanda sun yi aikin su ne?
Ni ba ni ma da labari cewa na biya same shi. Jarida ne na ganin shi a shagari. Ba bi doka ba. Ba ni da masaniya akan ma me ya faru da Mohammed Yusuf. Mu dai mun mika shi ga 'yan sanda, wanda yake kuma abin da ya kamata kenan. Gudu ya je gudu ne, suka kashe shi, a kashe shi, kisan gilla suka yi masa, mai faru gaskiya ni ba mu da masaniya. gaskiya ba mu ji ba dan ba haka ya kamata a cikakken bincike kuma in kuma an zaba gaskiya saboda Allah ai marigayi Umaru Musa Raduwa ya sa kamatin bincike akan me ya samu Yusuf ko ni ma na ji na ba da sheda
wato abinda ma nake gani dana Salima ne yanzu ku kuna ganin shi janar Muhammadu Buhari tunda irin wannan yana faruwa an samu kurakurai a baya shi me ya kamata ya tinkari wannan lamarin ne dan shi yafi damu al'umma wajen magance shi ayi saurin yanke hukunci ne kawai ba da umarni daga NGO su suna wani abu kawai aje a haharbe su ko ayi kokari a rike bin kaidoji na shari'a
dole ne a bi kaidoji na shari'a ya tsaje abin mutane kawai na halaka su kuma kaidojin nan ba su da wahala wanda duk wani jami'in tsaro ai ba kai wanda kake shiga titi ne kai aka mika mishi bindiga ko aka mika mishi kayan sarki na yin abin da ke dama ba sai magana ka mutane har bai su wannan bai taso
a tsofin sojoji na fada cewa idan ta kai ga baci za su ma iya su ma su sake shigowa su taimaka wajen magance wannan al'amari kai ma jinna Salim mai da tunda kai ma yi retire za ka iya daukar irin wannan matakin
idan kasa tana bukata na in yi wani aiki wa kasa a shirye nake
in ka tuno baya kana gani an yi sakaci a wannan yakin ko kuma dai kawai yadda ake cewa mutanen nan ai yan sari Kano ke ne shi yasa ba a yi nasara a kansu ba
an yi sakaci sosai ni na da ma zargin cewa an yi rashin gaskiya a ciki don ni ba da zai ka gaya min cewa fitina irin wannan an dauki wannan tsawon lokaci da ba magance su ba ba kun fitina ne ta so lalle sai an maganin su ta yaki ba akwai wanda za a zauna a tattauna kun ma yanki tattaunawa aka ce aka ce sai an yakin sai an dawo tattaunan sun da aka yi yakin duniya ma sai da aka zo aka zauna aka yi magana yakin ba sassan Najeriya ma da aka gama dole sai da aka zo aka zauna aka rubuta takarda
Nasiru Adam Elikai kenan a tattaunawarsu da General Salim Maina mai ritaya to yanzu da ƴan Najeriya sun zuba ido ne su ga yadda lamarin zai kaya ganin cewa batun matsalar tsaro na daga cikin ababen da suke so su ga an kawar musu.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini da ke Najeriya ta kaddamar da hare-hare a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar ta halaka mutane akalla 26 kwana guda bayan rantsar da sabon shugaban kasar. Ministan harkokin wajen Jamus ya faɗi jiya Asabar cewa takunkumin hana tafiye-tafiye da Rasha ta kakkaba ma wasu manyan jami'an kungiyar tarayyar Turai EU su 89. Zai yi illa ga kokarin da ake yi na samar da zaman lafiya a Ukraine. Da yake magana da manema labarai yayin wata ziyarar da ya kai a Dnipropetrovsk dake gabashin Ukraine, Frank Walker Steinmeier ya yi tur da wannan takunkumin hana tafiye-tafiyen, sannan ya kira ga Rasha da ta fayyace komai. Yau Lahadi ake kyautata zaton za a yi ta a Majalisar Dattawan Amurka game da boyayyen shirin nan na tsaron ƙasa na sanya ido, yayin da wani fitaccen ɗan Majalisar Dattawa ke cewa zai tsaya kai da fata har sai dokar da ta wahalata jin wayoyin da waɗanda ake kyautar zaton ‘yan ta’adda ne ke bugawa ta kawo ƙarshe. Iran ta sake jaddada cewa ba za ta bar jami'an bincike na ƙasa da ƙasa su je sansanonin sojan ƙasar ba.
To jama'a, abinda shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya, sai kuma can da hantsin Allah su aka mu, Sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin na gari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar. Yanzu madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Julie Lethes Gresham ita ta da sauti ta bada umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.
This is the Voice of America. The following program is in Hausa.